الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Masawar wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkamu da sake kasancewa tare da ku a wannan rana ta Lahadi 10 ga watan Sha'ban na shekara ta 1435 bayan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina, wanda yazo daidai da 8 ga watan Yuni na shekara ta 2014. Ayyu ma dai ga mu mun sake dawowa cikin wani sabon shirin na fitowar rahma, shirin da kan amsa tambayoyin da ku masu sauraro kukan aiko waɗanda suka shafi addini da rayuwa. Domin amsawa akan lambobin waya na 0805544413, wato 0805544413, ko kuma 0701778442, wato 0701778442, ko kuma dai 0703600455, wato 0703600455. Haka zalika ka za ku yayi kowa ta adireshin mu na email a fatoyin rahama @yahoo.com, ko kuma ta shafin mu na fatoyin rahama da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Ai ma dai ga mu tare da shi malami a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Rijal Lemo, babban malami a tsangayin nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da ke nan Kano, domin amsa tambayoyin naku. Kuma sunana Nasiru Sasan, wanda nake kasancewa tare da ku a cikin shirin. Sai ku biyo mu akramakallah. Bismillah.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، ينقوى ما سسور علماء واللوكتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاء من فعل مقانا أكام وسو أبو بوا قداهر من الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أشكل لتافا سأل الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي كوكما الداء والدواء يا أمب جيسو. Yace wanda ya tsara waɗannan abubuwa guda huɗu ya tsara addininsa, wanda su ne yace al-lahazat wal-khatarat wal-lahazat wal-khutuwat. Wato al-lahazat shine abin da ya shafi ganinsa ko abin da zai gani, wal-khatarat da abin da zai yi tunaninsa ko ya saka shi a ransa, wal-lahazat da abin da zai furta shi da bakinsa, wal-khatawat da kuma takunsa ko tattakinsa ko faɗitashinsa. Jiya muka yi maganar abubuwa guda biyu, al-lahazat da kuma al-khatarat, wanda a yanzu za mu yi bayanin guda biyu ɗin da suka rage. Da Imamu Ibn Qayyim yake cewa ya kamata mutum ya zama yambagi an yakuna bawwaba nafsihi ala hadhihi al-abwab al-arba'a, ya kamata mutum ya zama mai gadi da kansa ga waɗannan ƙofofi guda huɗu. Yulazimu ar-ribata ala suhuriha, da zai lazimci ribadu wato daku akan iyakokinsu. Wa minha yadkhulu al-adu, ta waɗannan ƙofofi huɗu ne maƙiyi yake shigo wa ɗan adam. Ya jusu khilala ad-diyar, ya yi shiga gidansa ya yi gidaddajinsa ya masa kacakaca. Wa yutabbiru ma ala tadbira, ya lalata masa dukkan wani abin da ya gina. Ce kuma wa aktharu ma tadkhulu al-ma'asi ala al-abd min hadhihi al-abwab al-arba'a, kuma yawaici saban Allah yana shigowa bawa daga waɗannan ƙofofi guda huɗu. To waɗannan ƙofofi guda huɗu, kamar yadda muka ce mun yi magana akan na biyu da na ɗaya da na biyu, na uku shine al-lafazat, wato abinda ɗan adam yake furtawa, abinda ɗan adam zai faɗa da bakinsa. Ya kamata mutum ya riƙe harshensa, ya kamata ya san cewa duk abinda zai furta da bakinsa, abinda zai furta da harshensa, wani ɓangare ne na aikinsa. Da yawa daga cikin mutane ba sa la'akari da wannan, ba sa ɗaukan cewa maganganunsu ɓangare ne na ayyukansu. Wato ayyuka ba wai kawai abin da za ka yi da ƙafa da hannayenka ba, ko da ƙafafuwanka, ko da gangan jikinka, a abin da ma za ka furta da bakinka. Maganganun da za ka yi da bakinka ɓangare ne na aikinka, aikinka kuma da a kansa ake maka hisabi. Kaga ashe abin da ya kasance mai kyau daga cikin maganganunka, ba mu shakka za a yi maka hisabi a kansa. Haka nan abin da ya kasance mara kyau, shi ma za a yi maka hisabi a kansa. Mafi girman abin da ɗan adam yake yi na aiki shine tauhidi. Tauhidin nan da farkon abin da ake furta da baki ake furta shi kalmar shahada, la ilaha illallah. Sannan akan warware ta da baki. Shi kaga aiki ko abin da baki yake furtawa wani abu ne da girma daga cikin aiki na ɗan adam, ko ya zama mai kyau ko ya zama mara kyau. shi yasa Umar dan Abdul Aziz yake gyarawa ainihin masu waccan fahimtar wato muguwar fahimtar su su rika daukan maganganun su ba aikin su bane yake cewa man alima anna al kalam min amalihi amsaka an al kalam fi ma la ya'ni duk wanda ya san ya hakikan cewa maganar sa fa wani bangare ne na aikin sa to zai daina magana akan abin da bai shafe shi ba ko abin da ba shi da muhimmanci a gurin sa da dama idan aka ce mutun ya daina shiga sharaba shanu a musulunci abin da ake nufi hifzul lisani allahu wal kalam shine mutun ya tsare ainihin bakin sa da harshen sa daga yasasshiyar magana abin da yazo a wani hadisi a cikin musulmi Imam Ahmad inna min husni islam al-mar'i qillatu al-kalam fi ma ya'ni fi ma la ya'ni cikin riwayar Imam Ahmad yana daga cikin kyan musuluncin mutun karancin magana karanta magana akan abin da ba shi da muhimmanci a gurin sa haka nan Abu Darda yake cewa min fitr rajuli qillatu al-kalam fi ma la ya'ni yana daga cikin fiqhun mutun wato fahimtar sa daga addini da zama mai karancin magana ne kan abin da ba shi da muhimmanci a gurin sa ayan nan da take cikin suratu qaf ita kadai ma idan mutum ya jita ya karanta ta ta ishi ta zama masa linzami ko ta sa masa takunkumi ga barin magana da ba ta da amfani a gurin sa ko magana da ba ta dace ba Allah ta'ala ya ce ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid wa laqad khalaqna al-insana ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد التي حقيقة منهنة جمتا ونعلم ما توسوس به نفسه منكم سن أبين جلن ستكي سسا قعوة ونحن أقرب إليه من حبل الوريد من فقصد شي سبد جي جروي سن إذ يتلقى المتلقيان لوك تند ما صح دواه ما صح دواه سوبي سكي هدواه عن اليمين لي أداما وعن الشمال لي أهو قعيد سنا زوني ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب أتي باب مغانا رزي بكرتا ما تشي أغبانسا أقوي وانديكي ميسا إدو كما حلفتتشي واتو وانديكي أحلفتش قولي وشينا قولا شيني ملائكة sauraka shi ko wannan mutum yake karantawa ko yake ji ana karantawa ana fassara masa ya isa ya zama masa takunkumi ya masa linzami game da kutsawa da maganganu cikin abin da ba shi da amfani da yawa mutane ba sa la'akari da wannan ba su san sharrin harshe ba harshe hadari ne lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wa Mu'adh ibn Jabal ya ce kuffa alayka hada ya ce ka kame wannan annabi ya kama nuna masa harshen sai ya ce ka rike wannan Mu'adh ibn Jabal ya ce wa hal nahnu mu'akhadhuna wa natakallamu bih yanzu ya rasulullahi abinda ba muke fada za a kama mu akan sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sakilatka ummuk mahaifiyarka ta yi wabinka wa hal yakubba an-nas على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حسائد ألسنتهم النبي يجي ما هي في كتاب واجبك وترى أكي هرب ذاك فين شو النبى شن أقول أبن ليك كيف متاني أشكي مترجها النما أكن فسكو كنسو كو أكن كران هنشنسو النبي يجي إلا حسائد ألسنتهم باسي أبن نندى هالسنة سوسك جربابا wato abin da yake jefa mutane jahannama ba shine abin da harshen su ya gilba ba laifukan su da suka yi babban manyan laifukan da aka yi a tarihin kafuwar duniya a rayuwar duniya halittar duniya ai mabda'u halisan harshe shine mafarinta me ya halaka iblis akwai abin da ya halaka shi illa fadar sa ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin wannan magana ita halaka iblis ta jawo masa la'ana wa inna alayka la'nati ila yawmiddin Allah ya ce la'ana ta tabbata akan ka har alkiyama ta tashi me ya jawo masa wannan la'ana ta har abada abin da ya bude baki ya ga Allah ya ce ana khairun minhu ni nafi nafi annabi adam alkhairi khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin kai ni da wuta shi kai shi da tabo wannan maganar da ya furta ita ta jawo masa la'ana tsiyuwar Allah take bin sa har kiyama ta tashi me ya jawo wa fir'auna halaka cewa dai ana rabbukumul a'la ma alimtu lakum min ilahin ghairi ni ne ubangijin ku madaukaki yace ba ban san kuna da wata wani abun bauta ba in ba ni ba wannan magana ita ce ta jawo masa la'anar Allah ce annaru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadd al-'adab ita ta jawo ake azabta shi tun daga lokacin da Allah ta'ala ya dilmiyar da shi a cikin teku har zuwa lokacin da alkiyama za ta tashi yana cikin azaba ba dare ba rana me ya jefa shi cikin wannan kalma ce da ya faɗa ana rabbukumul a'la ma alimtu lakum min ilahin ghairi ya haman ibni sarhan la'alli ablugha al-asbab asbab as-samawati fa attali ala ilahi musa wa inni la azannuhu kadhiba wadannan bakakin kalmomi da ya rika faɗa su suka halaka shi ashe kaga harshe ba karamin hadari bane ya kamata a ce dan adam ya rike harshen sa inda annabi ya ce kuffa alayka hada ka rike wannan ka kame shi kai masa linzami amma a yanzu a gaskiya babu abinda muke sakarwa linzami irin harshe har ma muna ganin wani bajinta ne wani ma ya dauka wannan ita ce hanyar cin abincin sa ce hanyar sana'ar sa yayi ta zuba ya faɗi abinda ya ga dama ya faɗa ma wasu wani lokaci yayi azarfafi ya wuce iyaka yayi zalunci wani lokaci ya yi ta'addanci duk a cikin maganarsa to sani cewa waɗannan abin da muke faɗa ɗin fa akwai fa waɗannan da Allah ya ce ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid raqib wanda yana nan yana za ido ko da yaushe atid kuma a halarta yake fa baya rabuwa yake da kai kuma Allah ya ce ma yalfizu min qawlin malamai suka ce qaulin anan nakira ce fi siyaqin nafi tufidul umum duk wata kalma da ka faɗa min qaulin kowace irin kalma ce ka faɗa kowace irin kalma ce ka faɗa sai su rubuta wa inna alaykum lahafidin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun Allah ya ce akan ku a tsaye akwai waɗanda suke masu kula mala'iku masu kula kiraman masu karamci ne katibi da kuma rubuta ne suna sane da kuma abinda kuke aikatawa haka babu abinda ba za su rubuta ba ba waɗanda za a ba su cin hanci ba ne ba waɗanda za a zare musu ido ba ne ba waɗanda za a ziga wato za a je a kai karansu gun wasu ba ne don su canza abinda suka rubuta abinda zai canza wa mutum wannan abu sai tuba ce ya tuba ya daina ya koma ga Allah amma a hakika mutane ana ainihin wasa da wannan jalimin shi yasa Ibn Qayyim ya ambaci wannan ce wannan shi abu na uku kofa ta uku da shaitan yake shigowa mutum kofar lafazinsa kalmominsa abinda yake furtawa furicinsa maganganunsa wanda wajibi ne a nan ma mutum ya zamo mai gadi ga kansa wanda zai rika gadin irin abinda wato yake fita daga bakinsa ya tabbatar abinda zai fita daga bakinsa mai kyau kalma guda ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ɗayanku zai yi kalma guda ɗaya wacce take da ta yarda Allah ce baya zaton za ta ainihin kai shi wani matsayi ta kai shi wani babban matsayi na samun yarda Allah kalma ce zai faɗe ta haka wani lokaci a cikin magana haka ko a cikin hira ko a cikin wata tattaunawa mai kyau mai ma'ana wacce za ta sa masa yarda Allah wani ta Allah yarda da shi akan wannan Allah nabi ya ce kuma ɗayanku zai iya yin wata kalma wacce la yulqi laha bala inna ahadakum la yatakallamu bi kalimatin min sakhatillahi la yulqi laha bala tahwi bihi fi an-nari 70 kharifan nabi shi ɗayanku kuma zai iya yin wata kalma kwaya ɗaya wacce take tattare da fushin Allah wacce sanda zai je hota ma bai damu ba bai ma dauka wata kalma ba ce wacce take da muni amma da yake ta tattare fushin Allah النبي صلى الله عليه وسلم يهوي بها في النار 70 خريفا زي غنغرا a cikin wuta gangarawa ta shekara 70 wato idan aka jefa shi cikin wuta kafin ya kai karshen matsugunin sa a wuta sai ya shekara 70 yana kasa wannan wani bala'i ne kalma daya ce ta kai shi shi yasa ibnu qayyim ya ambaci wannan cikin abubuwan da dan adam ya kamata ya kofar da ya kamata ya kokarin toshewa kada ya yadda ya marta haka nan shedan ya sadado ya rika ainihin farautar sa ta nan shi bai sani ba shi yasa sahabbai suka kasance masu tsantseni cikin maganganun su masu tsantseni cikin furucin su sukan kokari su ga cewa in sun ga yawa mutum kalmar da yayi ta masa malaka ta bata masa su yi kokari tun anan duniya su fanshi saboda haka a lokacin sayyidina Abubakar suna zaune da Umar sai ya gaya Umar wata magana shi Umar bai ji dadi ba sayyidina Abubakar ya ce Umar ya hakuri Umar ya tashi ya tafi hankalin sayyidina Abubakar ya tashi nan da nan ya bi Umar a har gida ya je aka ce Umar ya fita ba Umar bai shigo ba ya nufi wajen manzon Allah manzon Allah yana ganin sa ya ce amma sahibukum faqad ghamar yana hango yadda sayyidina Abubakar ya nufo su ya ce to wannan dan uwan naku ya shiga cikin wani tashin hankali ganin irin yadda sayyidina Abubakar ke tafiya yana zuwa ya ce ya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Rasulullahi ga abin da ya kasance tsakanina da Umar cikin magana na gaya masa wata magana da ransa ta fiye baci na nemi ya yafe mu amma ki sauraro na annabi sallallahu alaihi wasallam rai shi ya bace ya dubi sayyidina Umar ya dubi sauran sahabban sa yace ba za ku kare mun abokin nan nawa ba fa hal antum tariku li sahibi li tariku li sahibi ba za ku kare mun abokin lokacin da na fara kiran ku zuwa ga da'awa zuwa ga musulunci duk kareta ku kai shi yace ni gaskiya nake ya bani dukiyar da babu wanda ya bani ita ya taimaka min da dukiyarsa annabi ya ta faɗa sayyidina Abubakar ya sayyidina Umar ya gurfa a gaban sa yana ta bada hakuri yana ta bada hakuri shi kuma sayyidina Abubakar ya ce ya Rasulullahi ni ne nayi laifin ni ne mai laifin to wannan yana nuna maka irin yadda suka dauki wato girman magana yayin da suka yi magana taba zuciyar ɗaya daga cikin su tsoro suke ji wannan abin ya zauna a ransa ko bai yafe ba a jira na gobe kiyama wato allura ta tono garma ke lauta jawo ba to amma mu yanzu sakin baki mu ki yadda baka ga dama ga kowa wani baka taba zama da shi ba baka taba haduwa da shi ba baka taba labarin shi kawai take ci amma lokaci guda sai ka zo kai sauke masa inji da labarin da kaji na gaskiya da na ƙarya mai wanda bai inganta da wanda bai inganta ba ran da zai tsaya gaba ga Allah tare da kai me za ka yi kutar da kanka to shi yasa ibnu qayyim ya ambaci wannan shi al-lafazat sannan al-khutuwat shi ne taku da muke tafiya da muke da kafafu inda za mu kai kanmu mu san cewa duk inda za mu kai kanmu guri ne da zai jawo mana yarda Allah guri da zai jawo mana ainihin karbuwa a gurin Ubangiji ba guri ne da Allah ta'ala ya hana mu muje gumba ko yace kada mu kusanci gurin idan muka yi wannan babu shakka mun bude wa ainihin shi dan kofa Allah ta'ala ya kiyaye mu Allah ta'ala ya sa mu dace
amin summa amin akan kalatin bai mu ta farko a nan mako ta fito daga hannun malam Nasiru da ke cewa malam menene matsayin mutumin da ya aure matar da dan sa ya saka
haramun ne wannan mutum idan da ya aure ya ya aure mace to ya zama haramun yana cikin waɗanda Allah ta'ala ya haramta mutum ya aura duk wanda dan sa ya aure wata mace tare da ita to haramun ne kuma ya aure ta cikin waɗanda Allah ta'ala ya haramta al-muharramatu bin-nasab ya haramta mutum ya aure matar da dan sa ya aura wanda yake ɗansa na cikinsa to mutumin da yayi wannan kaga yana sane idan yana sane yayi wannan ba wai saboda jahilcin da za a iya masa uzuri da shi bane to zama da shiga bai dade da shiga musulunci ba yana gurin da ba koyar da su ba yayi masa uzuri in ba wanda za a yi masa uzuri bane yayi wannan da ganganci babu shakka a jefe shi za a yi a shari'a musulunci
sai sako na Abu Abdullahi likita mana akwai laifin da mace za ta yi ya zamto ta sire da hakin ta na ciyarwa
eh idan ta yaji ta gudu ta bar gidan mijinta idan mace ta yaji ta tafi ta bar gidan mijinta shikenan ta sire da hakin ta na kwana ta sire da hakin ta na ciyarwa ba mijin ba zai rika binta cikin gidan ba yana kai mata abinci a'a in tana so sai ta dawo gidansa tana gidan iyayenta ko inda ta gudu sai dai canta ce da kanta ko a ce da ita amma ba mijinta ya bata ba in shi ya ga dama ya ce zai rika bata haka to wannan kuma shi ya ga dama amma dai ba wajibi bane ta tsare wa kanta haƙƙinta ko misali mijin yana da gida ya ce to ga inda za ta zauna ita kuma ta ce a ita a gidanta za ta zauna ta ba ta zauna a gidansa ba ta yadda ta dawo gidansa yayi ta ce ita ba za ta dawo gidansa ba shi kenan ta sare da haƙƙinta na ciyarwa ba lalle ya ga mun ta can yana ba ta abinci ba in tana so ta dawo gidansa sai ci gaba da ciyar da ita amma dan ta yi masa laifi haka a gida ta ba ta yi masa girki ba ko ya sa ta wani abu ba ta yi ba a gida wannan ba shi ne zai sare da haƙƙinta ba ta tana gidansa
sai ta kuma wani take cewa ta kasance tana yin al'adarsa ta kwanaki shida sai wani lokaci kuma ta tsaya a kwana biyar to bayan ta yi tsarki kuma yan kwanaki kaɗan sai ta ƙara dawowa shin lissafin sabuwa ne za ta yi ko kuma za ta ɗora lissafi ne akan ta baya
idan a cikin watan ne in a watan ne ba wani sabon wata ba ne to waccan ce da bata ta sake dawowa musamman ba a yanzu ana amfani da fils na tazarar haihuwa din sai ka suka rikirkita al'adar mata kaga ba za ta zo wani lokaci guda ta tafi sai da ta zo ta kamar ta dauke ko sai ta dawo ta dawo ita ce din dai ba wai wata ce sabuwa ba ta wara ka koda idda take yi ya zama na al'adar ta yi irin wannan ba ta ce in ta yi wannan wata ta zo a cikin wannan watan ta ce ai ta biyu bace
sai Abu Bashir yake cewa shin akwai zaka akan wanda ya noma dankali ko kuma albasa
dankali da albasa ba abinci bane da ake wato dogaro akan sa ba su bane ba pot bane dankali da albasa mabunkusa kasa ne kawai so in an noma su dan a sayar to aka sayar abinda aka samu na kudin ya kai nisabi kuma shekara a hannun mai shi zai fada masa zakka masu abin da ɗin a wajen jamhurin malamai ba a fitar musu da zakka
sai Ibrahim Gizawa yake cewa malam yaushe ne karshen lokacin yin witiri
shi ne lokacin da aka yi sallah asuba idan har mutum ya yi sallah asuba shi kenan sai annabi ya ce fa idza khashi ahadukum as-subha falyutir bi wahidatin wa yusalli wahidatin tutiru lahu ma qad salla idan ɗayan ku ya ji tsoron asuba to yayi raka'a ɗaya sai ta cike masa ta zama masa witirin abin da ya sallata
sai kuma Muhammad Mustafa yake tambayar shin gaskiya ne a cikin sabai akwai waɗanda suke shekara suna yin azumi ban da ranakun idi
to ana rawaito a wasu daga ciki a ce ya su muddara amma ba shi ne sunna ba sunna kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce afdalu siyamu siyamu daud ya su mu yawman wa yafturu yawman mafificin azumi shine azumin annabi daud yau mutum ya yi gobe ya sha yau ya yi gobe ya sha wannan shine afdalu wato babu wani azumin da ya fi wannan amma ba mutum ya tsawon shekara yana yi ko da an samu daga cikin sahabbai din wanda watakila ba su samu jin hadisin ba sun yi irin wannan to wannan ba zai zama hujja da za ta kaɗe maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maganarsa tana gaba
sai wani take cewa malam matar da al'adar ta ta ɗauke dab da alfijir a ramadan amma kafin ta yi wanka alfijir zai iya ketowa shin za ta ɗauki azumin wani ranar?
Shi aka ba a ce za a ɗau azumi sai ana da tsarki baya daga cikin sharaɗin ɗaukar azumi ba sallah ba ce sallah ce sai ka yi tsarki amma azumi ba sharaɗinsa ba sai matuƙar dai ya ɗauke jinin shi kenan za ta yi niyyar azumi kuma daga lokacin ta ci gaba da azumunta in so ta yi wanka sai ta yabi na
cikore ci malam an bani jiran kanti shin ya halatta na naraji kudi a cikin kudin kantin ba tare da sanin mai gidana ba
to wala yana da hadari daga nan zaka iya dauka ma kashe kuma baka biya shi ba kudin sa ne ya kamata ya sani cewa zaka dauka ko kuma ya maka wani izini wanda yake na gaba daya misali yace duk wata dai bukata da kake ganin kana da ita ba laifi karanta ko kuma bai sani ba in ka dauka ba komai amma in bai sani ba kana tabawa akwai hadari a ciki gaskiya galibi shedan yakan shigo ta nan daga karshe kuma a samu babban matsala tsakanin mai kudi da mai kaya da wanda yake dan jira ko kuma shi ya zama ne ya ci haƙin wani kuma ya shiru ba tare da wancan ya sani ba kuma daga baya zo yana ta yan tambayoyi cewa to yanzu gashi ya zai ya mayar abin yana damunsa bai san ya daduka ba yanzu kuma ya zai ya mayar masa to duk wanda nake jawo haka saboda in har kana buƙatar bashi ka tambaye shi yafi tunda ba haka kuke da shi ba cewa karka daukan kayan sa bashi ko dukiyar sa bashi kana yin wani abu da yawa an samu irin wannan an cutar da wasu ta haka kaga sai amincewa mutum shi kuma sai ya bude kansa ta kofa sai rika yin daukan dukiyar ta su yana juyawa ba su sani ba karshe ko zo a fada cikin wata asara ko mutuwa ta zo mutum ko ba a san ya taba ba su iyalansa can ba su san ya ci kudin dan uwansa ba kaga duk wannan wani abu ne da bai kamata ba saboda ka rashin tabawa shi ne daidai amma ba daidai bane ya taba masa dukiya ko ya dauka da sunan bashi cewa wai zai biya nan ba hujja bace
shin mai tambaya yake akan shin idan mutum ya aure mace sharifiya shin dan nasu shi ma ya zama sharifi
kamar yaya me yake nufi da sharifiya ina nufin ita jikan manzon Allah ce to nasaba tana bin uba ne uba ake abin nan ake dubawa ba uwa ba ce annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake da wannan hususiyar ake duba bangaren mace shi ake kiran jikokinsa a matsayin ƴaƴan samani kuma suka samu wannan abin nan darajar mahaifinsu amma dai a sauran mutane ya uwa suke bi haka da mutum ya je ya auro wata hashimiya shi kuma bahaushe ne tantagariya saboda dansa bahaushe ne shi ma ba zai zama dan shi hashimi ba
sai shi kuma Abu Ammar yake cewa mallai na son karin bayani akan fadin Allah subhanahu wataala dake cewa wallahu rasuluhu ahqqu an yurduhu zuwa karshe
to aya ce daga cikin ayoyin suratul tauba da Allah ta'ala yayi maganar munafikai waɗanda suke cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam wa minhum alladhina yu'dhuna an-nabiyya wa yaquluna huwa udhun qul udhunu khairun lakum yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minina wa rahmatun lil ladina amanu minkum wal ladina yu'dhuna rasulallahi lahum adhabun alim yahlifuna billahi lakum litardaw anhum fa in tardaw anhum fa inna allaha la yardha 'anil qawmi والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين يعرفون بالله لكم لترضوا عنهم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين الله تعالى يكي تشيوادا بشكين منافكي أقول إن سكي توتر دع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقولون هو أذن فنتشيواشي مي سوران مي قواشا قواشا مغنغل وتقوش مغن أفيا مسسيهد shi ne ma'ana uzun wato kunnansa na sauraron kowace irin magana ce yadda Allah ta'ala ya ce to ka ce musu uzunu khairin shi mai sauraro ne amma ya sauraron alkhairi sauraron alkhairi yu'minu billah yana imani da Allah wa yu'minu bil mu'minin kuma yana gaskata mu'minai wa rahmatul lil ladina amanu minkum kuma rahama ce ga waɗanda suka yi imani daga cikin ku ce wal ladina yu'zuna rasulullahi lahum adhabun alim waɗanda duk suke cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam suna da azaba mai radadi to Allah ta'ala da ya faɗi wannan cutarwa da munafikai cikin cutarwa da munafikai suke wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ambaci wannan cewa suna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam komai aka gaya masa kawai yarda yake kamar su ce annabi sallallahu alaihi wasallam baya bambance gaskiya da ƙarya baya ganewa baya fahimta don haka ko ma muka ga dama mu je mu yi idan muka zo muka gaya masa uzurin mu zai yarda haka suke nufi suna nufin annabi sallallahu alaihi wasallama ba mai fahimtar abubuwa bane, ba mai gane abubuwa bane, komai ma aka ga masa ya dake. To wannan cutarwa ce ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam, kuma rage daraja da martabar Annabi sallallahu alaihi wa sallam, wanda yafi kowa, yafi akmalul khalqi aqlan, yafi kowa hankali, yafi kowa tunani, yafi kowa basira, yafi kowa sanin gaskiya da bata. Ina gaskiya take, ina bata take, Annabi sallallahu alaihi wa sallam yafi kowa sanin wannan. Haka Allah ta'ala ya ce wannan cutarwa ce ga Annabi suke yi, sai kuma daga ba su zo suna rantse muku litardaw anhum, dan ku yarda da su. Allah ce fallahu wa rasuluhu ahqqu an yurduhu, Allah da manzansa su suka fi cancanta su nemi yarda su, ba wai ku ba za su kuna suna muku rantsuwa cewa wallahi su ba haka suke nufi ba, su kaza kaza kaza, a'a, Allah da manzansa su ya kamata su nemi yarda su in har sun kasance mu'mini.
To sai tambayar Buhari Usman, wanda ke cewa malam ya ingancin hadisin da ke cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya addu'a baya aje hannayensa har sai ya shafi fuskar sa, na gance Ibn Hajar ya inganta shi.
Ba hadisi dai, hadisi akwai hadisin Ibn Umar, Ibn Hajar cikin Bulughul Maram ya ka hadisi Abdullahi dan Umar a cikin Sunan at-Tirmidhi ko Jami'u at-Tirmidhi, sannan ya kawo yace yana da shahid daga hadisin Ibn Abbas a cikin Sunan Abi Dawud. Shi da kansa yayi fadi cewa suna da launi, sai yace in aka hada hanyoyin su biyu za su iya zama hasan, ba wai inganci ba. Kalmar inganci galibi Hausance muka amfani da ita akan sahihi, wato cewa ya hadisi in aka hada su su biyu za su iya zama hadisi hasan, tare da cewa wasu malamai sun saba musu ana, saboda duka ruwayoyin kowanne suna da rauni mai tsanani, da rauni mai tsanani. Ruwayar Tirmidhi shi karan kansa da ya kawo ta a cikin sanadin ta, akwai wani ana kiran shi Hammad ibn Isa, wanda malamai suka ce mai rauni ne, yana da rauni sosai, yana rawaito hadisai wanda suke manakir, wato masu rauni kwarai da gaske. Hadisin Abu Dawud, wanda shi ne hadisin Abdullahi dan Abbas, shi ma hadisi ne wanda yake munkar. Abu Dawud shi karan kansa da ya kawo shi ya ce hadisi ne wanda yake mai rauni, yana cewa yana da hadisi mai rauni ne, kuma ba ma kawai ya faɗi shafa fuska bane a cikin hadisin na Abu Dawud, ya faɗi wasu abubuwa ne daga cikin abin da ya faɗa, cewa la tasturul durur, kada ku sawa katan abin nan, katanga ta daki ko abin nan garu na daki, ka kusa masa labule, ka kulfe shi da labule. Wala yanzuru ahadukum ila kitabi akhihi illa bi idnihi, wa man nazara ila kitabi akhihi bi ghairi idnihi fa inma yanzuru fi an-nar, wanda kalli littafin dan uwansa ba da izinin sa ba, to ya kalli wuta. Sannan sai ya ce ku roki Allah da cikin tafin abin hannunku, ud'u Allah bi butuni akufikum wa la tad'u bi dhuhuriha, da ku roki Allah ku bude tafukan hannunku, ku roke shi, kar ku roke shi da cikin tafukan ku, sannan kuma kada ku dawo da su har sai sun kushe fuskokin ku da su. To haka hadisin yake, wanda malamai duk sun raunana hadisin. Imam Ibn Abu Hatim a cikin Ilal an tambaye shi game da wannan hadisi, ya ce hadisi ne munkar, hadisi ne mai rauni kwarai da gaske, shi yasa ma malamai ba su haramta sa labule a jikin katanga ba, da a ce hadisin ya inganta, kaga zai zama hani ne, la tasturul judur, kakku sa labule a cikin, sai zama wanda ya sa ya saba wa Annabi sallallahu alaihi wasallam. Abinda malamai suka yi magana a kansa cikin wannan matsala, kar hanci suka yi magana in babu bukata, to in gurin da za a sa ba bukatar a saka, kawai aka saka hakanan, to suka ce makaruhi ne, amma ba wanda ya ce haramun ne, saboda hadisin bai inganta ba. To duk hadisi ɗaya ne, duk zubinsa ɗaya ne, shi yasa hadisi munkar da munkar ba za su zama hasan ba. Imam Ahmad yana cewa al munkar abadan munkar, hadisi munkar har abada munkar ne. Wannan hadisin Ibn Abu Hatim yake cewa hadisi ne munkar, haka ne shi kansa Abu Dawud shi ma abin da ya faɗa kenan. Wanda hadisin duka biyu suna da launi kwarai da gaske, hadisai idan suka zama suna da launi mai tsanani, to ba za su tashi juna ba. Da a ce raunin su bai yi tsanani ba, to shi ne in aka hada su biyun sai su tashi junansu.
Suna ke cewa shin ya halatta a rera karatun hadisi kamar yadda ake rera na Alkur'ani?
Wasu malaman sun faɗa haka, wasu a cikin malamai an tambaye shi halatta ce ya halatta amma dai ba haka shi alqur'ani shi aka ce arera alqur'ani shine annabi sallallahu alaihi wasallam ce zayyinu alqur'ana bi aswatikum fa inna husna sawti yazidu alqur'ana husna yazidu alkalama husna ku kyautata alqur'ani ku kawata alqur'ani da kyan da kyakkyawan murya ku domin da dadin murya tana karawa magana kyau to annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci kyautata karatun alqur'ani har ma yake cewa wallan ya tazanna bil qur'ani fa laysa minna wanda bai kyautata karatun qur'ani sai ya rera shi wato ba a cikin tazanni bil qur'ani shine karanta qur'ani tare da bashi haƙoƙi don haka waccan magana da wani malami ya faɗa ni cewa shi ma alqur'ani za a yi masa idgami da gunna da ikhfa'i da maddi wannan galibi malami ba su goyi bayan maganar sa ba saboda haka shi alqur'ani shi ake ma wannan shi ake karanta shi da murya mai daɗi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah bai saurari wani abu ba kamar yadda ya saurari mutumin da yake karanta alqur'ani da murya mai daɗi yana rera shi to Allah ya kan saurari wannan saboda haka wannan shi ne alqur'ani ake yama ba inda za ka ji wani ya ja ya rera ka ce ya yi sabon Allah amma dai ba a sa shi ba
sai sakon Mustapha Haye yake cewa malam wanda ya saba yana yin sallolin rawatib sai bai samu yayi ba shin zai iya rama
a rati ba ba rama rati ba in ka azhar ta wuce baka yi sallar da kake yi ba shikenan sai ka bari sai kuma ta gobe kai ba a rama su akwai sallar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba da al'asr ya kasance ya kan rama ta ko da bai samu ya masallaci bai yi gida ya kan rama amma dai ba wai sunna bace cewa sauran sallolin rawatib idan mutum ya manta su ya rama su
sai shi kuma wani yake tambayar cewa shin hadisi ne ce duk wanda ya yi zina da yar wani sai an yi da irsa
ba hadisin annabi bane sallallahu alaihi wasallam ba ce duk wanda ya zina akwai maganganu irin wannan da kuma wasu maganganu ana jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa duk wanda ya zina da yar wani sai an yi da tashi amma ba hadisin manzo Allah bane da bai faɗa haka ba kuma wala taziru waziratun wazira ukhra dan shi yayi zina ba sharadi bane kuma yarsa wannan laifin nashi shi kuma ta shafi yarsa zai iya zama mai laifi yarsa kuma ta zama mai laifi ba babu laifin da yake kafirci amma zai iya sa samu uba kafiri uwa kafira amma da za mu sani iyayensa duk ba su zama musulmi ba sahabbai da yawa sun kasance manyan sahabbai masu abin da amma iyayensu ba su musulunta ba iyayensu ba su musulunta Khalid ibn Walid al-Walid ibn Mughira da babansa ne da Allah ta'ala ya saukar da ayoyin alqur'ani ya kwankwashe su sosai a cikin zarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda wa mahadtu lahu tamhida thumma yatma'u an azida kalla innahu kana li ayatina anida sa'urhiquhu sa'uda kwankwasa ce mai ƙarfi sosai Allah ta'ala ya al-Walid ibn Mughira amma dan sa Khalid ibn Walid sayfullah yake ce masa takobin Allah Abu Jahl dan sa Ikrima yana daga cikin sahabbai waɗanda suka yi jihadi bayan wafatar annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin sayyidina Abu Bakar yana daga cikin komandojin sayyidina Abu Bakar amma ubansa har gobe Abu Jahl ake ce masa Fir'aun hadhihi al-umma Umayya ibn Khalaf shi ma yana daga cikin manyan sahabbai wanda suka cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam dan sa Safwan a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam to suna nan da iyayensu sun mutu kafirai amma ƴaƴansu kuma suka zama sahabbai to idan har kafirci bai shafi da ba dan mai zina uba za ta shafi ɗansa kafirci shine mafi girma daga zina amma bai ba ce irin mutum ya yi kafirci ba sai ɗansa ya yi kuma sai a ce da mutum bai yi zina mutum ya yi zina dole sai ƴarsa ta yi don ka ce za a yi da ƴarsa ma'ana ita ma ƴarsa za ta yi zina da za a yi da ita ma'ana kana nufin za a tilasta ta ba wannan ake nufi ba ma'ana ita ma za ta zama lalatacciya ba sharadi ba ne.
Sai sakon Ibrahim Yusuf Burgeti yake cewa malam wanda ke karatun alqur'ani idan an yi masa sallama zai amsa
kwarai da gaske in ana karatun qur'ani ba ce ka tsaya an sallama ba shi alqur'ani shine yace da kai in an ma sallama ka ansa saboda umarnin sa kabi shi abin da kake karanta ba yace wai za hujjitu bi tahiyati fa hayyu bi ahsani minha aw rudduha idan aka yi muku gaisuwa to ku yi gaisuwar da wacce tafi wadda aka yi muku kyau ko kuma ku mayar da wacce aka yi muku din saboda ka shi qur'anin da kake karanta shi ya baka wannan umarnin Allah ta'ala shine ya baka wannan umarnin don haka in aka yi maka sallama sai ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullah sai ka ci gaba da karatun ka
sai shi kuma Abdulrashid din da zama ke tambayar shin ya halatta masu yankan farce su yanke wa mata farcen
wannan ai ko an ce maka ya halatta kai ma za ka yi tantama namiji ya kama hannun wadda take ba muharramarsa ba ba matarsa ba wannan haramun ne haramun ne a musulunci ta je majinta ya yanke mata mana ko ɗanta ko ƴarta nisa da sanota kila mai yankan farce ta bashi kuma ita ma an tsara ya yanke kanta don haka in har ka gane haka to kai nasiha ka hana
sai Abdul Abubakar Ibrahim Sharif yake cewa malam menene hukuncin cin namun kwado a musulunci
to namun kwado a gurin Imam Malik yana ga babu komai a ci kwado da duk wani abin da yake a ruwa yana ga babu komai ya halatta saboda Allah ta'ala yana cewa uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum an halatta muku abin da za ku farauto a ruwa abincin cikinsa kayan jin daɗi ne gare ku wanda aka shi a gurinsa babu wani abu wasu gurin wasu malamai kawai ba Muhammad da wanda suka goya masa baya suna ga bai halatta ba saboda akwai hadisi cikin hadisin Imam Ahmad da Annabi sallallahu alaihi wasallama wani hadisin Abdurrahman ibn Uthman al-Qurashi kuma wani likita a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci kwado yake cewa ana hada magani da shi fa naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qatl ad-difda Annabi sai ya ce a kada ka shi kwado to wannan yana daga cikin hujjar Imam Ahmad cewa bai halatta a ci shi ba saboda Annabi ya ce ka a kashe shi Allah wasu malai su ce duk abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kashewa to bai halatta a ci namansa ba inda za a ci namansa sai an kashe shi to ba za a ci namansa ba to Imam Ahmad shi yana ga abin yana ga bai halatta ba amma Imam Malik shi a fahimtarsa ya shiga cikin saidul bahari tunda yana rayuwa ne a cikin ruwa saboda haka shi yana da za a ci abin nan kada duk yana gaba ba komai su wadanda suna gaba za a ci ba
sun yake cewa malam matar da mijinta ya haura wata hudu bai kusance ta ba yaya matsayin aurenta kuma wani mataki ya kamata ta dauka
tana nan a matarsa ba ta ya sake ta ba in har ya kai wata hudu ba kula ta to matakin da za ta dauka shine ta nemi haƙƙinta ta je gurin waɗanda suke na sama da shi ta kai kokanta a kirawo shi kuma a matsa masa lalle ya janye abin da yake ya dawo ya kula ta idan sun kasa to alƙali na iya raba auren har ta ke ta abin da ta ce ba ta haƙura ba ko ba za ta zauna a haka ba to tana da haƙƙin alƙali ta kai wa alƙali shi kuma alƙali yana duba kes din idan har ya umarce shi bai bi umarnin shi ba to zai iya raba auren
sai kuma sakon Hassan Ahmad Umar yake cewa malam wani asar ne ya ce sahabbai sun je wani tsibiri suka tare da dujjira daure kuma ina ingancin wannan magana
to wace na sani hadisin Fatima bint Qais hadisin Tamim ibn Aus ad-Dari Tamim ibn Aus ad-Dari wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ainihin ya rawaito hadisin daga wajensa shi ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin shi ba musulmi ba ne daga baya musulunta ya gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam abinda suka gani a wani tsibiri to daga ciki akwai dajjal akwai jassasa wannan dabbar wanda jikin ta gashi ne to ya gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma Annabi ya ba da labarin hadisi ne yana cikin sahih muslim wanda ake kiran shi da hadisul jassasa hadisin Fatima bint Qais radiyallahu ta'ala anha saboda hadisi ne ingantacce
sai wannan shugaba yake cewa wato Ashiru Mahmud yake cewa da Allah mallan a taimaka mana da cikakken bayani akan ayar nan ta cikin suratul Ra'd yake cewa lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim.
Allah ta'ala yana fadar irin abin da ya sanya wa dan adam a gwansa da bayan sa wadanda suke kiyaye shi. Ubangiji ta'ala a cikin wannan aya yake fada Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu umsa wa ma tazidu al-arham wa ma tazdad wa kullu shay'in 'indahu bi miqdar alimul ghaib wa shahadatu al-kabirul muta'al sawa'un minkum man asarra al-qawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil-layli wa saribun bin-nahar ke lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah inna Allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim zuwa ƙarshen aya. Wato Allah ta'ala ya faɗi faɗan ilimin sa da ya san abin da yake cikin cikin mace da abin da yake ma tahmilu kullu unsa wa ma taghidu al-arham wa ma tazdad da abin da mahaifa take ragewa da abin da take ƙarawa wa kullu shay'in 'indahu bi miqdar komai a gurin Ubangiji yana nan gwargwadon sa yadda Ubangiji ta'ala ya ainihin kimanta shi ya aje shi yana nan sananne a gurin Allah alimul ghaib wa shahada Ubangiji ya san abin da yake boye ya san abin da yake sarari kabirul muta'al babbane kuma wanda yake madaukaki Allah ce sawa'un minkum man asarra al-qawla wa man jahara bi daidai ne a gurin Allah cikin ku wanda ya bayyana magana wanda ya boye magana ko wanda yayi ta a fili a sarari wa man huwa mustakhfin bil-layli da wanda yake boye a cikin dare wa saribun bin-nahar ko wanda ya shiga wani dakin sa ko kogon sa yake magana a cikin da rana Allah ce duk ɗaya ne a gurin sa babu wani abin da zai boye a gurin sa sannan da ya faɗi faffadan ilimin sa wanda ya kewaye komai ya sanin sai kewaye komai na boye da na sarari na cikin dare da na rana sai ya ce lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi kuma dan adam yana da mala'iku waɗanda suke gaban sa wanda suke tare da shi min bayni yadayhi wa min khalfihi suna gaban sa wasu suna bayan sa wato mala'iku da Allah ta'ala ya yahfazunahu min amrillah ay bi amrillah suna tsare shi da umarnin Allah suna tsare shi daga abin da zai cutar da shi duk wani abin da zai cutar da shi ne daga shaydanu to sukan yi gadin dan adam su tsare shi daga wannan saboda dan adam bayan abin da Allah ta'ala ya sani dangane da shi to kuma ya sa mala'iku din nan mu'aqibatun ne wannan ya tafi ya ta'aqabu wato wannan in suka zo suka yi aikin su suka tafi da rana da daddare kuma wasu su zo su ma suka yi aikin su zuwa safe suka tafi wasu su zo haka Allah ta'ala ya sanya mala'iku suna rotating akan dan adam su suke kare shi daga wasu abubuwan da bai san hadarin da ya doso shi ba su wannan mala'iku da Allah ta'ala ya sa tare da shi suke kade masa waɗannan abubuwa ne mu'aqibat ba sune raqibun atid da Allah ya faɗa ba a cikin suratul Qaf shi ma yalfizu min qawmi ila ladayhi raqibun atid waɗannan su kamar yadda Allah ta'ala ya ce raqibun ne atid su atid ko yaushe suna tare da mutum ba sa ra waɗannan kuma mu'aqibat ne ya ta'aqabuna fikum almala'ikatu bil-layli wan-nahar kamar yadda annabi ya faɗa su waɗannan su zo ne in ne yanzu suka gama aikin su da safe da masu aikin da abin nan aikin safe su zo su yi masu aikin rana su zo su yi kuke ce musu ne mallan Allah sako wanda suke yi da safe shifting a ko wanda suke na safe a ko wanda suke yi
rana da daddare
yawa shi ka gaba ku kare ku ka fara ba ko da mala'iku ba suna irin wannan to duk dan adam yana da wannan kai nan kana yi a gidan radio su kuma mala'iku suna yi a tare da kai shine ma'anar mu'aqibat ayyata aqabuna alayhi wadannan su zo wadannan su tafi su aikin su shine kan kare mutum daga wasu abubuwa da zasu taho kansa wanda baya ganin su akwai skokai da suke su ma yawo halitta ne na Ubangiji cikin su akwai shirirai akwai asharare ka san a cikin mutane ɗan adam akwai waɗanda suke yin iska barayi ɗan daba da zasu iya cutar da shi to haka nan a cikin waɗannan halittu to waɗannan mala'iku sukan kare shi daga wannan amma da izinin Allah ba wai suna yi bane sai abinda Allah ta'ala shi yasa wani lokaci abin zai iya samun su idan Allah ta'ala ya ce a ku kyale wannan abin ya same shi shi yasa cewa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi idnillah sawata hadha shaytan ko aljan ya iya bige mutum wani lokaci ko ya samu to wannan da umarnin Allah bai ba su dama su kare shi daga wannan ba amma abinda suke yi da yawa wanda bai sani ba suna ta yi shine abinda ayat take magana azwa inna allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya canza abin da yake tare da mutane har sai sun canza abin da yake tare da su wato idan mutane cikin wata ni'ima suke suna rayuwa cikin wani jin dadi Allah ta'ala yana ba su abin da suke so to Allah ta'ala ba zai dauke wannan ni'imar ba daga kansu zalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma anfusihim idan wata ni'ima ce suke ciki to Allah ta'ala ba zai dauke musu wannan ni'imar ba su dawo cikin bala'i da wahala sai sun canza su ta karan kansu wato abubuwan da da suka sa Allah ta'ala ya ba su ni'ima sun canza su to sai kuma Ubangiji ta'ala ya ga ba su akasin wannan to haka nan idan cikin wahala suke suna cikin wayo ne a su suna neman agaji suna neman taimako to fa ba za su samu abin da suke so ba na taimakon Ubangiji har sai sun canza su ma daga yanayin da suka yi suke ciki wanda ya jawo musu wannan abu idan yawan sabon Allah suke da yawan bujirewa Allah da yawan laifuffuka to har sai sun canza sun gyara suka gyara wanda su waɗannan laifuffukan da suke su suka jawo Allah ta'ala ya saukar musu da wannan abu to shikenan suka canza sai Allah ta'ala ya abin nan shi yasa Allah ke falan mana su ba zikiru bi ta'ana alaihim abwaba kulli shay hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun haka Ubangiji ta'ala yana iya sakan maka wani abu lokaci guda baka sani ba saboda wani abin da kai kuma na laifi ko na mantuwa da shagala da rabkanwa da manci abinda ake gaya maka ko watsi da abinda ake gaya maka na gaskiya saboda haka wannan ka'ida ce da Ubangiji ta'ala ya sanya wacce take gudanar da rayuwa ta bil adama ko gudanar da rayuwa ta halittar Allah gaba daya inna Allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi-anfusihim sunna ce ta Ubangiji sunna ce kauniya ce sunna ce kauniya sunna ce ta Ubangiji da take gudana a rayuwar dan adam Allah ta'ala ba zai canza masa yanayin da yake ciki ba har sai in ya canza shi ta wurin kansa shi yasa wani malami yake cewa qimu dawlatul islam fi ardikum nufusikum taqum lakum ala ardikum ga ɗan uwansa suna fafutukar su kafa daular musulunci yace to ku fara kafa daular musulunci a karan kanku tukunna wato ku ku gyaru in kuka gyaru sai ku ga daular musulunci ta samu a ƙasar ku amma in har ku a karan kanku ku gyaru ba ku da kanku kuna keketa dokar musulunci to ci kuma musulunci za ku ci ku kafa to wannan sunna ce ta Ubangiji idan muna so mu samu gyara to mu gyara halayen mu in abinda muke ciki wata rayuwa ce wadda ba ma santa to mu yi kokari mu gyara tsakaninmu da Allah mu bar abubuwan da ba su da kyau mu gyara halayen mu to sai mu ga cewa gyara ya samu da ikon Allah
to sai tambayar da zazo daga hannun Bashir yake cewa yana tambaya ne akan hukuncin yin gini akan kabari
a gini akan kabari bai halatta ba haka kawai a zo a yi gini idan kabarin idan ginin ne ya zo abin nan kabarin ne ya zo samu ginin wannan babu komai ba a ce sharadi sai an rushe ba kamar yadda kabarin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama shi ba daga baya ne aka zo aka gina ba shi ginin ne ya zo abin nan shi ya zo tarar da ginin da ɗakin nan na Aisha ne ko gidan nan na Aisha ne ta fitar da bangaren da za ta zauna a sauƙi bangaren kuma sai ta bayar aka binne annabi sallallahu alaihi wasallama saboda an ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa annabawa ana binne su a inda Allah ya karɓi ransu wallahi ya karɓi ransu a cikin ɗakin sai annabi sallallahu alaihi wasallam aka binne shi anan to kaga ginin ya riga shi to amma idan an riga kawo kabarin to ba za a zo kuma a mai da shi ɗaki ba a kewaye shi a masa kofa a masa kofa shiga da fita wannan baya daga cikin abinda sunna ta koyar
Alhamdulillah malam Allah ya saka da alkhairi kuma sauraro duka a nan mun kawo karshen shirin a wannan rana sai kafin mu sallama kuma dai za ku iya aiko da naku tambayoyi akan lambobin wayar da aka saba na 0805544413 ko kuma 0707778442 kuma ta kan 0703640455 hakazalika za ku aika ta adireshin mu na email a fatoyinrahma@yahoo.com ko kuma ta shafin mu na fatoyinrahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Amma din sashi wadin musulunci na gidan radio rahma farin cikin al'umma da ke yada shirye-shirye akan mita 97.3 a zanguna FM da kuma shi malamin namu wanda ya samu damar amsa muku tambayoyin da aka aika wato a Sheikh Dr. Sheikh Muhammad Sani Umari Jalimo, babban malami a tsangayin nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da ke nan Kano, sai kuma Bashir Idris Ungogo wanda ya hidima ta tura mana sautin akan na'ura. Ana sai da rasasan ne kasance tare da ku nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.